إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله ومن الأمور الذي بينه الرسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام لأمته ما استواجهها في أيامها القادمة وبكاسة ما يتعلق بالفتن وأنواع الشرور التي تدر بها وتحولها إلى أحوال سيئة حزينة أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى صحابي الجليل صوفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها قال قائل ومن قلة النهن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غصاء كغصاء الصيد ولننزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أن يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة بأن يدعوا بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسروا شوكتكم ليبلوا إلى ما ملكتموها من الأموال والديار وقال عز من قائل سبحانه إن يسكفوكم يكون لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون انظروا عباد الله ضعف هذه الأمة في جانب دينها ومعاملتها وضعفها إلى ما حرم الله من الأكل والاستهبال انظروا يرعاكم الله إلى إقبالها أو إلى إقبال هذه الأمة على الدنيا بلا تمييز وهذا من أسباب الوهن أي الضعف وقال عز من قائل سبحانه مسليا للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحضنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukan yabo da jinjina da kirari sai tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba din Abdullahi Farid Jakada bawansa ne ko manzon sa ne wanda ya turo hidin shari'a da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya sira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwada cikin addinin Allah fuskoki masu albarka masu annashuwa wanda muke sa ran kasancewar mu gaba ɗaya da ku a gaban Allah a inuwar alarshin Allah gobe alkiyama ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala a dukkan mu'amalar mu ta yau da gobe da lokacin sanani da lokacin wadata mu dinga kiyaye bin dokokin Allah sau da kafa a yau muna 25 ga watan Safar watan biyun musulunci yau hijira da shekara 1446 kutubar mu ta yau wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu na ADP Quarters GRA unguwar GRA anan fadar jihar Gombe za ta yi magana game da daya daga cikin dalilai da suke jawowa musulmi su tar kansu a halin da suke ciki a yau halin tasku da halin bakin ciki da halin nadama da hali mara dadi wanda kowanne daya daga cikin musulman wannan al'umma sai dai ya fada ma irin damuwar da yake da ita kawai domin damuwoyin suna nan da yawa kuma a galibiya sun fiyewa akan wannan al'umma sun fi dandazo su tare akan wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abubuwa suna faruwa amma da dalilai a shari'a wani lokacin mantawa muke yi wani lokacin kuma ba ma zurfafa bincike domin mu gano me ya sababa irin wannan abubuwa a ka'idan Allah subhanahu wataala Allah bai halicce mu dan ya wahalar da mu ba Allah kuma bai halicce mu dan ya bar mu cikin damuwa da bakin ciki ba duk abin da ya faru akwai dalili to shine dan kadan daga cikin dalilan wannan kutuba insha Allah za ta tattauna akan sa bisa lokacin da muke da shi mu sani ya yan uwa masu albarka annabin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi ba kuma ba za a yi kamar sa ba wanda domin tausayin wannan al'umma da yake lafuzansa na karshe-karshe a rayuwarsa abin da yake cewa ummati ummati ya rab ya ubangiji al'ummata nake tunawa idan na tafi na basu ya za su kasance sannan ya ci gaba da cewa as-salatu wa ma malakat aymanu ya ku wannan al'umma ina muku wasici ku kula da sallah sannan kuma ku kula da amana da Allah ya baku ta iyalanku matanku da dukkan wanda yake rayuwa a karkashinku wannan annabi iya tausaye mu fiye da yanda uwa take tausaye danta ya ce da mu ba wani abu da zai kai mu aljanna daidai kwaya zarra da yake shi ruwa bai faɗa mana shi ba haka nan ba wani abu da zai kai mu ta daidai kwaya zarra wanda wannan manzo bai faɗa mana shi ba iya kaunar mu matukar kauna yasa Allah yake cewa da shi bil mu'minina ra'ufur rahim shi wannan annabi game da masu imani mai jinkai ne mai tausayi ne sai Allah yake mahi siffa daga cikin irin siffofin Allah shine ar-ra'ufur rahim to shi wannan manzo wannan annabi mai tarun albarka ya tsinkayar da wannan al'umma abubuwan da za su faru ga wannan al'umma musamman a kwanukanta da za su zo a gaba bayan tafiyarsa wanda za su zamto cutarwa ce da kuma su canja su daga hali mai kyau zuwa mummunan hali zuwa su tinja muwa da bakin ciki daga cikin irin wannan bayanai da yayi akwai hadisin da Imam Abu Dawud ya fito da shi a cikin sunan nasa da ingantaccen isnadi har zuwa ga sahabi Sauban Allah ta'ala ya kare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ta bakin Sauban yushakul umam an tatada'a alaihi manzon Allah ya ce ina ji muku ina tsorace muku al'ummatai da yawa za su yi ca a kanku kowa zai bude fika da bakin suka da hannun sara da harbi a kanku inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan lokacin iya zuwa gare ku ina je muku irin wannan yanayin da za a yi ca akan ku al'ummar musulmai duk wanda ba ku ba idan ya bude baki akan ku ba alkhairi zai faɗa akan ku ba duk wanda ya samu dama ta mukami ko makami ko wani faɗa aji to sai yayi amfani wajen kassara ku da kai ku ƙasa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina jiye muku tsoro wannan kwanukan zo same ku sai yace kamata ta da'a al-akla ila qisatiha kamar yadda mayunwata gwarazan jajirtattun mazaje masu jin yunwa idan sun samu akwashin abinci yanda suke kafuwa a kansa ba sa kakkautawa to haka al'ummatan da ba ku ba za su yi ca akan ku inji manzon Allah kamar yadda mayunwata in samu kwana abinci ba daga kafa to haka al'ummatai za su yi muku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai sai yake cewa ya Rasulullah a lokacin dan mu yan kadan ne dan ba mu da yawa za a yi ci akan mu kowa ya bude bakin fika da sara akan mu sai ya ce bal antum kathir a baba ku da yawa bane kuna da yawa kuna da yawa sosai amma walakinakum gusa ka gusa sosai sai dai ku kun zama kamar kumfar sama ruwa kuke dan abu kadan zai tafiyar da ku ga ku da yawa amma yau ba zai muku amfani ba kun zama taron tsuntsiya ba shara haka ma'aikin Allah yace gusa ka gusa sosai kamar ruwa ya koro citar rake da ledan tea wata da wane ne da wane ne to haka za ku zamto ga ku da yawa amma dan abu kadan zai tafiyar da ku zai gusar da ku daga kan tafarki madadici ka gusa sosai haka manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma wala yanzi anna Allah fi suduri aduwwikum almuhabbata minkum kuma Allah zai cire tsoronku da kurjininku daga zukatan makiyanku ba ku da kurjini a gaban su ba ku da mutunci ba ku da kima haka manzon Allah yace da can musulmi suna da kurjini da kima da can mutun dai inji Allah sai fuskanci mutun 20 a yaki shi kadai abun ba tun daga sahabbai kasa kasa har zuwa lokacin sardauna Allah ya musu rahama su tafawa balewa ga su musulmai ne ba tabi ai ba tabi utabi ba atba'u tabi'ina ba amma suna da kurjini suna da kima kowa idan turawan gaskiyan in sun je ingila ko america ko faransa suna da kima suna da daraja domin su rike addini su rike kima su to manzon Allah ya ce kuna da yawa amma yau ba zai muku amfani ba kuma Allah zai cire kurjininku da tsoronku daga zukatan makiyanku wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku rauni na karshe zai zama to ku al'ummar musulmai ku kike da wannan qala fa qala ya rasulullah iska ce ya ma'aikin Allah wa mal wahan wannan rauni da Allah zai jefa a zukatan musulmai a wancan lokacin me wahan din me rauni sai manzo Allah ce hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da tsoron mutuwa wannan shine duk ya jawo mana bala'in da yake ciki ba Allah yayi watsi da musuluncin bane ba wai alƙawarin da Allah yake faɗa ba gaskiya bane a'a duk gaskiya ne me jawo ga dalili inji manzon Allah ga cuta ta same mu kuma amma ga magani inji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam duk launin da muke ciki a dangwale mana hanci da ido a hana mu kuka a zo har gidanmu a ci mu da yaki a ci mana zarafi a wulakanta mu ga mu da yawa ga mu da baki ba mu da katamus to sai manzo Allah ce ga dalili al'ummar musulmai kuna san duniya makawan so sannan ba kwa kaunar abin da ya shafi lahira ba kwa so ku ji wannan magana ko wa'azi yake an zo babin mutuwa da lahira gana tafiya ana tashi wai ba a so bace to wannan ya ja mana rauni inji manzo Allah ya ja mana kaskanci ya ja mana wulakanci abun abokan gabanmu wanda ba su kai rabin rabinmu ba ko makiyan namu sun sani a wannan kasar da Nigeria kasar uwa da uba kasar gado sun san min fis yawa kowa ya san wannan a ce mu 75% ne ma an zalice mu ba ga yi amma yawan namu mai amfana mana yawan namu mai amfana mana mun fis yawan jihohi mun fis yawan kananan hukumomi mun fis yawan shugabanni mun fis yawan ministoci mun fis yawan kaza da kaza a kasar kuma an ce majority carry the board a demokradiyya da ake yi to amma yawan namu mai jawo mana yawan namu mai jawo mana ba abin da ya jawo mana in ba wulakanci ba da cin mutunci a zo Sokoto birni shehu wanda ɗaya ce daga cikin garuruwan da Shehu Usman dan Fodio yake alfari da su a duniya a zo a kama sarkin yanka a kashe shi in ba wulakanci ba da cin mutunci sarkin musulunci sarki mai kima sarki mai daraja sarkin da yayi gadon gadon gado tun kasar Hausa ma ba ta san ita wace ce ba kuma a zo har gida ayi abin da an yi kuma shikenan shiru kake ji yadda ka san an kashe mutumin da ba shi da gata ba shi da asali a duniya shikenan an gama magana an rufe babin sai dai kuma a jira a kashe wani yanzu da irin wannan wulakancin zamu rayu da irin wannan cin mutuncin zamu rayu yanzu mun yadda mun gamsu zamu yadda zamu rayu da wannan
a zo har gida sun kuta ita ce cibiyar da'awar musulunci a Najeriya. Shehu Ibrahim Podio anan ya kafa dandazon shari'ar sa, daga nan ya dinga bazuwa iya tura almajiran sa duk inda aka ce ma sarkin musulunci, to daga nan aka fasu din sa zuwa gari su Bubayura a nan Gombe, su Yakubu a Bauchi, su Dabo a Kano da sauransu. Duk daga nan shehu ya yi fasu din su garuruwa suna almajiran sa. Amma an je har wannan garin, kuma kar ku manta shekaru bai biyu ba akwai kitsin da bora da aka a Sokoto aka ci mutuncin manzon Allah. Kuna tuna da wannan? Kuna tunawa da wannan? In ba dan an samu ɗan ƙunar bakin wake daga cikin matasan musulmi, Allah ya musu albarka, kafi kafarka suka raba ta da duniya, wallahi da har yanzu magana yake. Da in dai shugabannin namu za mu biya da waɗannan jagoran namu, wallahi da har yanzu magana yake, kuma ta wuce ta ya isa. Haka ba ake yi. Kun san dalilinsu? Ai, duk musulmi iya alfahari da garin Sokoto. Mun yadda shehu shi ne jagoro mu addini a wannan ƙasa, shi ne mujaddadi. To za a ce har inda ya jaddada da'awar a ci mutuncin musulmai a ku, to kuma ina ne ya rage? Kun san wannan da sisan? Komai sai a Sokoto, komai sai a can. Domin a yi blackmail na wannan gun gaba ɗaya, ƙimarsa da darajarsa ta fita daga cikin zukatan musulmai. Wannan shi ne imdin nasu. Amma ba mu gane ba, sai su rutu a gindin bishiya, sai hayaniya, sai fasu marasa dalili a waya. An shigo har ƙarƙashin mu'amalar zagon ƙasa, an kifa mu a ƙasa. Ga munan muna ji sai tsabar surutu, ba abin da muka iya yi zagin junanmu, sai cin mutuncin junanmu, sai shatile junanmu, sai hasada, sai baƙin ciki. Wannan anan muka yi aure muka tare, amma mu san mutuncin mu fuskanci ƙalubalen da ke gaban mu biya ba. To manzon Allah ce hubbud duniya wa karahiyatul maut, son duniya da kuma tsoron mutuwa ya ja mana wannan rauni. Ya ƴan uwa masu albarka, tawaggogi da ƙungiyoyin kafirci da al'ummatai na ɓata ga sunan yad'u ba'dhum ba'dhan li muqatalatikum wa kasrati shawkatikum, suna kiran junansu da junansu akan a zo a kare ku a bayan ƙasa, a kasara ku ɗan fuffuken da kuke motsi da shi, a sare shi gaba ɗaya. Kar ku manta a satin nan abin da ya faru a garin Bauchi, a satin nan, wannan satin da muke ciki, abubuwa marasa daɗi. An zo an kama hotel ana tenin din matasanmu, ‘ya’yanmu, jikokin mukannanmu da mata da maza, ana musu maganar auren jinsi da luwaɗi da madu. Asiri ya tono aka gano a nan garin Bauchi ake yi. Sun zo sun kama hotel sama da miliyan, miliyoyi suka bayar da kama hotel. Kwana wajen goma za su suna wannan tasisa a garinmu, a ƙasarmu, yankin musulunci. Ba mu damu ba. In ka ga mun damu, siyasa ce ta zo kawai, ba abin da ba zan yi akan siyasa. A ɓata wannan, a kashe wannan, a kwana ana yawo, to amma ga abin da ake ciwa musuluncin ka mutunci da al'ummarka da manzon da yake son ka, ga irin abin da ake masa. Amma ba abin da za ka yi, kana gwamna, kana minista, kana gwaye, kana waye, amma ba ka da katabus, kana tsoro don ka 2027 ana ka takara, ba za ka yi magana da addininka ba. Allah wajaran irin wannan mukam wanda zai hana ka yi magana akan addininka, wanda zai hana kai magana akan mutuncin al'ummarka, Allah ya gudaran wani irin wannan mukali. Ba shi da amfani a gun musulmi, ba shi da amfani. Har in dai kujera za ta hana ka magana akan addini, ta hana ka magana akan al'ummarka da yankinka, ba ta da amfani. To irin wannan shi ne ke ja mana musulmi rauni da tsoron mutuwa da san duniya. Sun yi caga sunan ta ko'ina, sun ɓarko sai su raba mu da addini, su zurma mu da duniya. A kashe wannan, a tozarta wannan, a sa wannan da sisa, a kafa wannan kungiya, a kafa wannan club, a yi komai. Kai kuma da ni da kai duk ba mu damu ba. Magana mu maganar abinci, za ka ci abinci, abincin banza, ana maganar lahira, ana maganar makomagun da in ka je har abada. Ita kuma duniya, duk bala'in duniya za ka mutu, ko da yunwa, ko ba yunwa, ko da ƙoshi, ko ba ƙoshi za ka mutu. Ga gun da ake magana can, in ka je khalidi na fiha abada. Amma shi ɗan ya mantar da kai wannan. Sai magana akan duniya kawai, magana duniya. To ga abin da manzon Allah ya ce, hubbud duniya wa karahiyatul maut, suna neman su kafa a kanku, su kwace muku ‘yan dukiyar da take hannunku, gadon iyaye da kakannu, su raba ku da gidajenku. Mu je ƙasar Zamfara ku ga abin da yake. Duk wannan bala'in ana kyauta zata, akwai albarkatun ƙasa a ƙasar mu. Yasa za a dinga kashe mutane ana korarsu kawai don a mamaye gun, a dinga ɗaukan albarkatun ƙarƙashin ƙasa ba a sani ba. So koyo hukuma, gwamnatin jiha da tarayya, an ba su haraji kawai, maganar su kenan, an ba su haraji a yi tafiyarsu duk abin da za a yi. Wannan fa sune irin kallon shugabannin nan. a samu gari mai mutane 500 dari kaza duku a tahe su daga aiki a kore su a tahe su daga gari a harbe na harbewa a kashe na kashewa a kore na kora ga mata ga kananan yara ga masu juna amma ba za ka taba jin wani shugaba ya fito ya ce wannan ba daidai ba sai dai malamai ko ƴan siyasa su ma wani lokacin abin bakin ciki suna yi ne dan opposition abu ba wai dan gaskiya suke ba dan jam'iyyar da take mulki a jahar za a faɗi wannan abin domin a soke ta amma ba dan Allah za su faɗa ba malamai ne kawai iyaye da kakanni suke faɗar abin dan gaskiya dan a dauka a gyara to ga irin cin mutuncin da yake kalubalantar musulmai a kashe mu a hana mu kuka a dake mu a mana dukkan wulakancin duniya gashi nan muna gani ba abin da muka isa mu yi ba mu isa ba to wannan abin da yake ja mana gashi nan su kwace dukiya su kore mu su siye kaza su siye kaza yan kadan a kasar ga sun galibe mu mu da muke raye a yanzu kenan to ka duba shekara 10-20 da ƴaƴan mu za su zo kuma wani irin bautar da su za a yi wallahi in ba mu shiga taita mun gyara ba wannan sallar ma sai ta zo an hana ƴaƴan mu da ita Allah wallahi in dai duniya za mu bi kawai ba za mu damu da addinin mu ba wallahi sallar ma sai an zo ganin ka an hana ka domin kudi ne Allah ka kudi ne manzon ka kudi ne abin bautar ka akan kudi ba abin da ba za ka yi ba a sai da wannan a ci mutuncin wani akan kudi wannan shine irin rayuwar mu ta wulakanci da ci mutunci Allah ta'ala yake faɗa game da kafirai yake ce in yaska fuku yakunu lakum ada qur'ani ne yake ma magana yace ka sani kai musulmi me zuwa kai sallah ka ji qur'ani ka ji wa'azi to idan kafirai suka samu dama a kanka inji Allah yakunu lakum ada za zanto tatattun makiya ka haka Allah yace in sun samu dama fa za su zamto tatattun makiya akan ku inji Allah Allah zai magariya ne ko zai fada ma ba daidai ba inda me suke wannan amfanin ba dama suka samu ba dama suka samu to Allah ya ce in mun sake sun samu dama ga abin da zai biyo baya yakunu lakum ma'ada'an za zamto tatattun makiya akan ku wai bustu ilaykum aydihum wa alsiltahum bisu su shimfida harasansu da hannayensu akan ku da sunka da batanci Allah ne yake faɗa mawa in za su faɗi magana ku ne ƴan ta'adda ku ne ƴan ta da kairi baya ku ne ba ku san zaman lafiya ku ne kun fiye yawa ku kaza 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 duk maganganu su kenan a jarida da media da komai haka suke faɗa ba mu da wata kima idan su ba mu da wani mutunci in sun samu damar makami kashe mu za su ci harbe mu yanzu abin da ya faru a Kano recently wannan zanga-zangar da aka yi wani jami'in tsaro ba mu bane ba musulmi bane amma ana lissafa ya kashe mutane sama da 17 shi kadai da jami'in tsaron ba musulmai akwai musulmai an hakaito wani musulmi ya kashe wani in ba da tausayi ba amma shi da yake ba namu bane sai ya amfani da wannan damar ya dinga harbe mutanen mu kawai dama ya samu Qur'ani ya faɗa mana yakunu lakum ada'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu su shimfida harasansu da hannuwansu akan ku da suka da zagi da batanci wa tu law takfurun bunun su kadai ku bar musulunci ku wafirta musani ya yanwa ku duba yanda al'umman nan ta musulmai take cikin rauni raunin mu ya kai rauni fi janibi diniha mu duba yanda muke da rauni a addini sallar minti 10 sai kaji ana gunaguni ana korafi wai limami ya fi jin sallah minti 10 ba wannan wani irin rauni ne wannan amma sai ka yi shafe awa kana surutu kana hayaniya bata da amfani amma kana gaban ubangijin ka minti 10 ya dabe ka to alama raunin mu kenan daga cikin raunin da yake kalubalantar mu sai ka samu musulmi yayi wata da watanni bai sa qur'ani a gaban sa ya karanta ba ya barwa malaman islamiyya ya barwa malamai ya barwa alarabomi qur'ani nasu ne amma shi barwa su da qur'ani wannan rauni ne Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa duk musulmi baligi mai hankali da yi kwana 40 cikakku bai karanta Qur'ani daga bismillahir rahmanir rahim Fatiha zuwa minal jinnati wan nasi bato ya zama malalaci ya zama kasalalle a cikin al'umma inji Imam al-Bukhari kwana 40 ka cika ba karanta Qur'ani ba ka zama kasalalle to kun ga irin kasala abin da ya jawo mana bakin ciki da wulakanci gaci nan muna ciki shi yanzu daga azumi wata shida muke nema yanzu in kace waye ya karanta Qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa tsakani ga Allah wallahi a cikin mutum 100 da ke zaka samu mutum 10 daga azumi zuwa yau ya karanta qur'ani daga farkon sa zuwa karshen sa a matsayin sa na musulmi qur'ani shine kundin tsarin mulkin ka dastur naka constitution na rayuwarka na musulmi amma wani ba ruwan sa da wannan kaga irin wannan rauni yake jawowa da wulakanci a gun abokan gaba abubuwa da yawa na mu'amala ga makotaka ta lalace makotinka iya saranka iya cin din duniyar sai ya kai ga kasa ko manzon Allah ya ce nana Aisha take cewa wallahi ban taba zatan za a ce makoci ba zai gaji makocinsa ba sai da qur'ani ga masa ba domin irin yadda manzon Allah ke jaddada magana akan makotaka amma ga abin da yake faruwa makoci yi wa makocinsa sharri ya masa kazafi ya ga abin da zai cutar da shi amma ba zai alatar da sa ya ga abin da zai samu karuwa amma sai kadar dan kare karu mu musulmai mu muke irin wannan wannan rauni ne ya ja mana bala'i gaci mu'amalar ruba ta da kyau wane suna makotaka a kasuwa wane iya ci gaba amma ba ya so sai ji yau jamboka ya mai tsatsuba ya mai shihiri ya mai kaza dan ya kasara shi kuma dan uwanka ne musulmi duk abin da yake ba kai ya kai ya kawo ma yanzu har in kana da yaya mata a wannan dakin da yaya mace wannan dakin da yaya mace in yar wannan dakin ta samu saurayi za ta yi aure to ita waccan uwar waccan dakin ita ji wajen boka kanta lalata aure kar ya yi domin ita ma ita ba ta samu a rayuwar mu ta musulunci ana wannan domin mun sa duniya a gaban ganin kamar ba za mu mutu ba to wannan shine irin kalubalen da ke gaban wannan al'umma raunin ta yayi yawa ta kowane bangare abin da ya rage mana kowa mu shigo masallaci mu zalla mu bita kawai shikenan amma ba wani abu da zaka gani kace ga musulunci 100% ana yi babu shi auren mu al'ada da maguzanci da kiristanci ya shigo cikin auren rakin mu mutuwar mu al'ada da gargajiya tana ciki bata bata kasuwar mu riba da kiskanci da zalunci ya shigo cikin ta shugabancin mu zalunci ya shigo cikin sa ba abin da zaka daga ka gani ga ha'inci ga yaudara ga al-qus a kasuwanci duk ya shigo ciki kuma musuluncin naka ne Allah da yace kai sallah to ya haramta mawa yasa qur'ani ke cewa laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba wai ku yi sallah ku kalli mahudara na Allah yake bukata gan koi ba walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal ala ubihi zawil qurba wal yataba wal masakin wa ibn sabil was sa'ilina wa firqab sanan sai ce wa qama sala sai dai lissafa abubuwa goma sannan ka ce ga sallah kuma duk kuma mu'amalat ne amma mun watsar da su ba mai saboda kuma gyara mu'amala sai kimar mu ta dawo bayan Allah masu albarka mu gani irin yanda muke kafuwa akan duniya bila tamiz ba rarrabewa in ka ji ana ma magana yanzu akan fatawa a matsayin ka na malami ko dalibin addini to sai dai in abin da ana ganin la mahala kawai ya taso ta halaka ce amma a lokacin da yake ganin kamar samu ne za a yi ba za a ma fatawa ba dukkan mu mun sani hatta malami akadir yana cewa wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi in kai baligi ne ka kai lokacin da za a rubuta malada da zunubi to bi halatta kai wani abuwa a addinance ko mu'amalance sai ka san hukuncin Allah haka haka ya fada kuma nasi ne qur'ani ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm karka tsaya kan abin da baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula domin da jinka da gani da tunani da zuciya duk Allah zai ma tambaya kansa a gobe kiyama to amma gashi nan harkar crypto currency ta shigo maza da mata yara da manya wa an su daga cikin masu da'awa yi ake kawai an kafu ana tai yanda ka san istighfari da haylala haka ne mana me natijar me karshen abin kudi ake samu kudin daga ina yazo daga wajen yahudawa me dalilin su baka sani ba dan me ake yi baka sani ba kai kawai dan ina da kudi an baza kudi kaje ka dauka kawai haka ne mana Allah yace duk abin da zakai kai bincike me asalin sa me dalilin sa me halaccin sa shari'a mustajiddan ne abubuwa ne sabi fararu ba zaka bude kawaidi ko ahalari ko ishimawi ko risala ko izi ga wannan bayanin ba babu mustajiddan ne sababbin abubuwa ne to dole sai an tsananta bincike akan su an yi kiyasi magabata me suke cikin yin hawo to amma babu ruwan mu da wannan kawai me ake samu kudi me ake samu kudi ake samu ba ruwan mu ya halatta bai halatta ba haramun ne halalin ne me dalilin ka in ka mutu yanzu Allah ya ce ka ci kudin cryptocurrency me dalilin da ka ci ya zaka faɗa wa Allah sai kace Allah kawai dan ana yana samun kudi zai in dan wannan ai sai da kare ma kudi yake samu sai da alade ma kudi yake samu giya ma kudi yake samu a cinikinta saboda kuma tsananta bincike yayin wa ba duk abin da duniya ta zuma da shi zamu kafa akan sa dan ana samun kudi ba ciniki na riba na cin rashawa da hanci in je kudi za a samu to kikina an gama da kai dan Najeriya an gama da kai jiya muna wani meeting ake fama labarin cewa ga wani gucen wanda ba mu ba sun tara matan mu da yara wai suna ba su magani kyauta da aka yi bincike wai maganin wai gabin a baka sai an baka wani ruwa ka sha duk abin da ke damun ka ko ciwon kai ko hawan jini ko asma ko wace tsiya ce wai dole sai an baka wani ruwa ka sha kowa ma sai ya sha ruwan ka san abin da ka sa ruwan amma me yasa muka je muka taro kyauta ake bayarwa uwar san banza haka ne mana ka fi karfin abun amma dan kyauta ne ka tura iyalanka sun je sun karbo ka tura su akan abun da in ka kai naira 1000 ko 2000 za ka yi maganin sa amma za a sama cutar da har lahira za ka dinga baka sani ba ko ba ruwan kowa kawai kyauta ake bayarwa kowa ya je karba amma sai an baka wani ruwa ka sha an fesa ma wani bakon naki sha ko an miya mai haka wani bawan Allah ɗaya daga cikin yan'uwan mu ya je ya ga abun da ke na shi nan san banza irin nan a kudin duno abu a ce kyauta ne free of charge ko a je a kama ka karba a karba na ci a ci na sa ba a sa ba mu san kimar mu ba ba mu san darajar mu ba Allah ya mana kima ya mana karamci amma mun wasa da ita akan hubbud dunya wa karahiyatul maut bayan Allah mu sani cewa duk irin wannan abin da ya ja mana raunin mu kuma Allah ta'ala da karshe sai yake rarrashin musulmai masu imani wanda imanin su iyanin su ba sa yi wannan layin sai ce ku din na gasken ku yi hakuri wala tahin kar ku karaya duk mai yin addini dan Allah wanda yake addini da gaskiya Allah ce kar ku karaya wala tahinu wala tahzanu kar ku yi bakin ciki in abin ya taso ya dame ku ya dame ku fa wallahi Allah kayan sa sai ya ce wa antumul a'lamu in kuntum mu'mini yau da gobe ku ne a sama ku ne madaukaka in ji Allah ta'ala in dai kuna da imani in dai ku rike imanu to Allah sai ya nuna muku karshen wannan da sai safi Allah ya bayyana muku da su arnan gaskiya da munafukan nauku da wanda ake ba su kudi ake cin mutuncin ku sai Allah ta'ala ya bayyana muku Allah ta'ala yake cewa da yawa daga cikin annabawa wa ka'ayyin min nabiyin qatal yace da yawa daga cikin annabawa ko sun yaƙi kuma kotil ko an kashe su ma annabawan Allah sai yace ma'uru biyu na kathir suna da mabiya sahabban su masu yawa fa ma wa halu lima asabahum fi sabilillah basirauni ba akan abin da ya same su akan hanyar Allah sahabbai an kashe an yi rauni an jinajina amma in manzo ya ce hayya alal jihad fitowa zai yi fa ma dha'ufu wa mastakanu basu mai kauya ba basu rauni ba haka Allah ke yaban mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma dha'ufu wa mastakanu sai ce wallahu yuhibbu sabirin Allah iya san masa ya yi kuwa musan kimar mu musan kuma addinin mu shine gaba da komai a matsayin ka na musulmi sai ka yarda da manzon Allah da addinin ka zaka iya rabuwa da rayuwarka a kansu sannan imanin ka yace yasa a cikin ce annabiyu aula bil mu'min min anfusi sai ka yarda ka meka rayuwarka akan mutuncin manzon Allah sai ka yarda ka meka rayuwarka akan mutuncin addinin ka sannan kai ka zama mai imani a gun Allah amma duk wannan kawai musulmai ne a baki kawai tunda dan abu kadan zai juya ma tunani ya juya ma alqibla kabar addini kabar mutuncinka akan abin duniya Allah ta'ala ya samu dace Allah ya dada hankalin mu zuwa ga addini Allah ya farkar da mu daga wannan dogon bacci da muke Allah ya bamu ikon gane da sisar da ake mana Allah ka bamu ikon gane mu san mu soyayya Allah ka bamu ikon gane sanin kimar addinin mu da yan uwan mu ya Allah Allah ka mana albarka Allah ka mana albarka akwai sakonnin addu'o'i daya daga cikin kungiyar kwamitin wannan masallaci ya ce ayi addu'a domin ɗansa ya sa wata bukata a gaba ana neman addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya cimma masa ita biya masa akwai a ɗaya ma daga cikin shima ɗan kwamitin masallaci ya ce sun sa wata haja a kasuwa ana neman a sa addu'a akan Allah ya kawo ciniki mai albarka mai alkhairi to muna addu'an Allah ya kawo masa ciniki mai albarka mai alkhairi akwai sako na ƙarshe daga hukumar Gusefa ta jiha cewa sun sa dokar duk asabar ɗin ƙarshen wata suna sanitation saboda ka a gobe 31 ga watan August za su fito wannan sanitation na gari to sun ce a faɗa al'umma za a takaita zirga-zirga har zuwa ƙarfe 10 na safe har sai dai fita mai dalili kamar zuwa asibiti ko ma'aikaci da sauransu amma za a takeita wannan zurga zurga har zuwa a kammala wannan shari'a ta shi wannan sako ne daga wacce hukuma ta ce a fada ma al'ummar musulmai abinda za su gobe insha Allah Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya mi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كتكم الله كتكم حيفم الله كبامو دا منامي البركه غرابين دا رواه يكي تادي الله تكايتا شي هكا الله يمير مسو دا الخير وند سكي بكاتو رواه الله يكي مسو مي البركه مي الخير يا الله تعالى كرفا منا اسري دنيا دا لاهره Ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah duk abin da zai cutar da mu da addinin mu Allah kai mana maganin sa ya Allah ka hada kanmu akan daidai da gaskiya ya Allah ka ƙara mana san junan mu da junan mu ya Allah ya Allah ta'ala ka taimake mu ƙarfafi addinin mu ya Allah ka tabbatar da gargaɗin mu akan wannan addini Ya Allah ta'ala muna roƙonka malaman mu Allah ka musu jagora Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka basu tsaro da kariya kasar mu da jahar mu ta Gombe da garuruwan mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya dukkan fitina zahira da batina Allah ya mana tsari da ita ya Allah muna roƙonka duk dan adam din da ya zama fitina ga musulmai kowaye shi Allah ka mana maganin sa Allah duk mutumin da ya zama haddasana ta bala'i a cikin al'ummar musulmai ya Allah ka cire mana shi ya Allah Ya Allah ka fi mu kauna sa ya Allah karbi kayanka ka je ka bashi mu kuma da dace da shi ya Allah Ya Allah kai mana albarka a gidajen mu Ya Allah kai mana albarka a kasuwannin mu Ya Allah kai mana albarka a guraben aikin mu Ya Allah kai mana albarka a gonakin mu Ya Allah kai mana albarka a rayuwar mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna ibadallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa